sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da juma'a sannan kuma barkanmu da asuba. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau juma'a 11 ga watan Nuwambar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud zai ba mu kanin labarai.
Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Taliban da ta sauya tsare-tsarenta da ke tauye haƙƙoƙin bil'adama musamman na mata da 'yan mata a ƙasar. Sakamakon wani bincike da gudanar kan cutar COVID-19 ya nuna cewa akwai yiwuwar mutanen da suka kamu da cutar sau biyu ko sau uku su kamu da wasu cututtuka masu tsanani. Dubban magoya bayan tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga.
To madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za a ji cewa bayan jan kafa da rundunar 'yan sandar jihar Borno ta yi game da zargin kai hari kan tawagar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar, yanzu rundunar 'yan sandan Najeriya ta amince an kai harin kuma ta sha alwashin gudanar da bincike.
Wannan mataki da headquarters 'yan sanda na ƙasa ta ɗauka mataki ne mai kyau don yanzu aka fara wannan al'amari.
Za kuma a ji cewa ganin yadda aka tabga asarar rayuka da dukiyoyi a Najeriya, musamman ma a wurare irin arewa maso gabashin ƙasar, sanadiyar matsalolin tsaro, ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun shiga bayar da gudummawa ta fuskar kuɗi da shawarwari. Sannan kuma kamar kowace ranar Juma'a muna tafa da shirin Manuniya, wanda Isa Lawal Ikarai shirya kuma zai gabatar, sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Taliban a Afghanistan da ta sauya tsare-tsarenta da ke tauye haƙƙoƙin bil'adama musamman na mata da 'yan mata a ƙasar. Wannan kira na zuwa ne yayin da rahotanni daga ƙasar ke nuni da cewa hukumomin Taliban na hana mata zuwa wuraren shakatawa da na motsa jiki, yayin kuma da suke ƙara matsa hannu kan harkokin yau da kullun da suka shafi mata. Tun da farko dai ƙungiyar ta Taliban ta hana mata zuwa makarantun sakandare. Majalisar ta Dinkin Duniya ta cimma matsaya bayan ƙuri'a da aka kada, wadda mambobi 116 suka goyi bayan wannan kira. Babu dai wata ƙasa da ta nuna adawa da matsayar, illa ƙasashe 10 da suka hada da Rasha, China da Pakistan da ba sa nan aka kada ƙuri'ar. Sakamakon wani bincike da aka gudanar kan cutar COVID-19 ya nuna cewa akwai yiwuwar mutanen da suka kamu da cutar sau biyu ko sau uku su kamu da wasu cututtuka masu tsanani saɓanin waɗanda suka kamu da cutar sau ɗaya. Wannan fannin bincike ya kasance na farko da gudanar kan cutar ta COVID-19. Bayanai sun yi nuni da cewa ana samun mutane da suka kamu da cututtuka da dama, yayin da ake samun wasu nau'ukan ƙwayar cutar ta coronavirus da ke ɓulla. Masu binciken waɗanda Amurkawa ne sun ce wannan nazari da suka yi, wanda aka wallafa a mujallar lafiya ta Nature Medicine Journal, shi ne na farko da ya bincike kan yadda sake kamuwa da cutar ta COVID-19 yake ƙara barazanar sa mutane su kamu da wasu cututtuka. Ciwon zuciya da na koda na daga cikin cututtukan da kan iya kama mutanen da suka rabu da cutar ta COVID-19 sama da sau ɗaya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ranar Alhamis sun ba da rahoton cewa jami'an tsaro a Iran sun kama wasu 'yan ƙasar Sifaniya bisa laifin hannu a zanga-zangar da ake yi a ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na HRANA ya ba da rahoton cewa har yanzu ana tsare da mutanen biyu, kodayake babu cikakken bayani kan halin da suke ciki. Kamu na baya-bayan nan da kamfanin dillancin labaran ya ba da rahoto shi ne na Ana Balera, mai shekaru 24, wacce aka cafke ta a lokacin zanga-zangar kamar yadda iyalanta suka faɗa, kodayake sun ce har yanzu ba su san inda aka kai ta ba. Kama wannan mata na zuwa ne bayan da jami'an tsaron Iran ɗin suka cafke Santiago Sanchez, mai shekaru 41, a birnin da ake kira Sakes, bayan da ya halarci jana'izar Mahsa Amini, wacce mutuwarta ta haifar da zanga-zangar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarshen labaran duniya. kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Bayan jan kafa da rundunar 'yan sandar jihar Borno ta yi game da zargin cewa an kai hari kan tawagar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar, yanzu rundunar 'yan sandan Najeriya ta amince an kai harin kuma ta sha alwashin gudanar da bincike. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina yana dauke da karin bayani.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi fifa iya koma baya, inda yanzu ta amince cewar an kai farmaki akan tawagar tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar da ke takarar shugaban kasa a gargashin inuwar jam'iyyar adawa ta PDP. Jam'iyyar PDP ta ce wasu gungun 'yan daba sun farma tawagar dan takarar shugaban kasar nata a birnin Maiduguri, inda aka raunata mutane 74 tare da farfasa musu gilasan motoci. Take kuma rundunar 'yan sandan jihar Borno ta karaita wannan magana. Kakakin 'yan sandan jihar Borno Kamilu Shatambaya ya ce zargin bai da tushe ballantana makama, kuma wani yunkuri ne na tada fitina a jihar Borno.
What happened in Borno had happened, and the assessment the state public relations officer.
Babban sufetun 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ke cewa abin da ya faru a Borno ya faru. Bayanan da kakakin 'yan sandan jihar Borno ya yi gaba ɗayansa ba daidai ba ne, don ya mai da martanin ne cikin gaggawa. Saboda haka mun kafa kwamiti da zai duba abin da ya faru yanda ya faru, ta hanyar samun ba'asi daga jama'a da jam'iyyun PDP da APC da ma 'yan sanda. Bayan haka akwai bukatar samun cikakkun bayanai don daukar matakai na kare aukuwar hakan nan gaba.
Shugaban 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba. To ko jam'iyyar PDP ta gamu su da wannan mataki? Tambayar kenan da na yi wa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na kasa Ambassador Umar Iliada Magum.
Wannan mataki da headquarter 'yan sanda na kasa ta dauka mataki ne mai kyau, don yanzu aka fara wannan al'amari kuma dole ta zama proactive. Kuma kamar yadda ta nata bincike ya zo daban da abunda wanda suke kasa suka fada su jami'ansu, wannan ma ya nuna cewa lalle suna da niyan yin abun da ya kamata, kuma ina musu fatan Allah ya sa wannan kwamiti da suka kafa ba wai a je a bincike haka a dawo a ajiye shi a cikin file ba, ai aiki da shi, kuma duk wanda yake da hannu a cikin wannan al'amari ya kamata a yi masa hukunci.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da ƙarshen labaran duniya.
Wani rahoto da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa dakarun Mali da mayaka masu ikrarin jihadi sun aikata laifukan kisan gilla da take ɗaruruwan haƙoƙin bil'adama. Rahoton wanda tawagar Majalisar Dinkin Duniya da ke Mali ta MINUSMA ta fitar, wanda kamfanin jilancin labarai na AFP ya gani a ranar Alhamis, ya taskance laifukan take haƙƙin bil'adama guda 375 da aka aikata a ƙasar a tsakanin watan Yuli da Satumba. Rahoton ya ce mayaka masu ikirarin jihadi sun aikata laifuka 163, yayin da dakarun Malin suka aikata 162. Rahoton har ila yau ya kara da cewa akwai laifuka 33 da kungiyoyin tsagiru suka aikata, yayin da kungiyoyin masu dauke da makamai da kulla jijiyar zaman lafiya da su a shekarar 2015 a arewacin Mali suka aikata laifuka 17. Wannan rahoto a karan farko ya fitar da bayanai da dama waɗanda a da ba a iya ba da rahoton su saboda kalubalen da ake fuskanta a ƙasar. Dubban magoya bayan tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan sun ci gaba da gudanar da zanga-zangar da yake a ranar Alhamis a Islamabad, babban birnin ƙasar. Khan, mai shekaru 70, na kira ne da a gudanar da zaɓe da wuri mako guda bayan da ya tsallake rijiya da baya a wani hari da aka kai na yunkurin kashe shi. A ranar 3 ga watan Nuwamba aka harbi Khan a kafa a lardin Punjab, harin da ya yi sanadin mutuwar ɗaya daga cikin mambobin jam'iyyar Pakistan Tehreek, sannan wasu 13 sun jikkata. Tsohon Prime Minister Khan ya yi wa dandazon magoya bayansa jawabi ta yanar gizo, inda ya jaddada zargin da ya yi cewa Prime Minister Shehbaz Sharif da wasu usoshin gwamnatinsa, haɗe da wasu jami'an tsaro da na leƙen asirin ƙasar ne, suka kitsa harin da aka kai masa. sai dai gwamnatin ta Sharif da jami'an tsaron kasar sun musanta wannan zargi.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labarin duniyar. Sai kuma rahoto na gaba. Bayan da matsalolin tsaro suka janyo dimbin asarar rayuka da dukiyoyi a Najeriya musamman ma a wurare irin arewa maso gabashin kasar, ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun shiga bayar da gudummawa ta fuskar kuɗi da shawarwari. Ta baya-bayan nan wajen bayar da gudummawa ita ce wata ƙungiyar matasa mai rajin kare yankin arewa maso gabas wadda ke samun tallafi a ciki da wajen Najeriya. Ga wakilinmu Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Dubban rayukan jama'a sun salwanta, dubban wasu sun rasa matsugunansu yayin da aka yi asarar dukiya ta miliyan naira a Najeriya duk sanadiyar rashin tsaro, kuma har yanzu matsalar na ci gaba a wasu sassa na kasar don da kokarin da ake yi na shawo kanta. Hakan ne yasa hukumomi da kungiyoyi ke ta faɗi da shi wajen bayar da gudunmuwa neman mafita daga matsalolin. Yankin arewa maso gabashin Najeriya shine ya fara tsunduma cikin wannan matsalar, kuma yanzu haka kungiyar matasa mai fafatukar raya yankin ta dukufa ga fafatukar bayar da gudunmuwa don ceto yankunan arewa da matsalolin suka da baibaice ko waɗanda ke kusa da afkawa matsalolin, inda take samun tallafi daga asusun bayar da tallafi na duniya na GSAP da ke kasar Switzerland.
Sunana Adamu Muhammad, kuma ni ne Deputy Executive Director na kungiyar North East Initiative for Development. Wato a Najeriya muna da sakaci, community muna da sakaci, gwamnati ma ta wani bangaren suna da sakaci. Kamar abubuwan da yake faruwa a North East ya kamata tunzurar da gwamnati da kuma mutane da kuma traditional leader da kuma malaman na addini na wasu yankin domin su ga sun dakale faruwan abin da ya faru a wani shiyan a nasu shiyan. Sai ga mutane sun sake ki babu wani abin da suke na ganin cewa an magance matsalolin da ake ciki, to shine muka zo da wannan project din domin mu tunzurar da community, mu tunzurar da malamai, mu tunzurar da gwamnati domin su tashi tsaye su ga cewa abubuwan da yake faruwa a North East ba samu abin nan dinshi a nan yankin ba.
Shirin ya kunshi yin amfani da matasa, maza da mata, da sarakuna da malaman addini domin gina ɗabi'ar zaman lafiya cikin zukatan al'umma, wanda kuma suke ganin tunani ne mai kyau.
Sunana Muhammad Bashir Daudu, turakin Wurno, ina wakiltar sarkin su da na Wurno. Tsari ya na kware insha Allah, watan mu dai wanda an ka tsaro shi Allah ya sa a ci gaba da shi haka kuma a sa ayi nasara.
Mata sun ce su ne sahun gaba wajen samar da kowane irin ci gaba, don haka suna da gudunmuwa da za su bayar a cikin wannan shirin, a cewar wata mai fafatukar kyautata rayukan mata Aisha Abdullahi.
Yau ko a kididdiga da abin nan na duniya da aka ce idan mace tana da ilimi, tana da aikin yi, tana da abin sana'a yi, zaka ga cewa al'umma ta amfana. To wannan project din yazo daidai da cewa da mata da matasa suke tafiya, da kuma da ma tafiya suke hannu da hannu, uwa ta gari ita take haifar da al'umma ta gari.
Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da shirin ke gudana, tare da haɗin gwiwar cibiyar bayar da tallafi ta Al-Yatim Charity wanda aka shata zai gudana tsawon shekaru uku. To ko ya matasan jihar suka ji da wannan shirin?
Sunana Musa Sambu. Yanayin da muke ciki yanzu matasa sosai an bar mu baya ga zamantakewar mutane, ko matasa sun dauko su ɗabi'u da ba daidai ba. To insha Allah ga kungiyoyin da ga organization din za su jawo mana hankali, mayar mana hankali ga cewa mu bi a kibla daidai.
Sunana Nura Aminu. Ko abu ne na kwarai ko ba na kwarai ba, za ka ga matasa sun yawa. To irin wa'annan program za su dauke matasan hankali, ya zama ba su ma da time in taya wani abu na shirme ko wani abu.
Matsalar rashin tsaro dai matsala ce wadda ta addabi kowa a Najeriya, abin da yasa jama'a ke maraba da duk wani yunkuri dake da zumar kawo zaman lafiya a cikin ƙasa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da aiko mana wannan rahoton. To a shirinmu na hantsi za a ji wasu rahotanni, ciki har da fargabar yiwuwar sake fuskantar karancin mai a Najeriya. Masu sauraro yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don sauraron shirin Manuniya.
Manuniya. Duk da tsananin tsana da matsatsin matsalamba shugabannin Fulani a Najeriya sun ce babu wani wanda zai iya amfani da kuɗi a ranar zabe ya ce wai zai ba su toshiyar baki.
Maganan halin da muka shiga na bata suna da halin kakani kan yi yaya zamu yi mu fito daga cikin wannan kange shine abin da yake gaban mu. Amma ba hilace ba kai mara yanga kuɗi dai shi ba mutsayaci bane.
Game da kasafin kuɗin shekarar baɗin da shugaban ƙasa ya shimfiɗe gaban ƴan majalisa kuwa wasu hukumomin tare Najeriya ne suka fara neman dauki.
Abin da aka samu yanzu yawa ita hukumar zabe kada. To tana neman kare zan tabbatar da wannan zabe.
Mutane ƴan Najeriya suna ta ganin lahin mutanen nan. Mu ma kanmu muna ganin lahin su amma gaskiya kwamiti bai ji dadi ba game da ƴan kuɗaɗen da aka ba su waɗanda ba su kai cikin cokali ba.
Sai dai kuma duk da haka an ji kwamitin kula da harkokin kasashen waje na masatare Najeriya na takawa ma'aikatar harkokin kasashen wajen burki.
Majalisa ta gani cewa ofisoshin jakadunmu na kasashen waje sun zama abin tausayi sun lalace suna bata sunan kasa. Shi yasa da aka zo wannan kasafin kuɗi muka ce ba za mu ba su sabon kasafin kuɗi ba sai sun je sun yi biyayya da wannan doka.
Su kuwa mafasa baki akan al'amuran da kan kai komo gaya wa duniya suke cewa yunkurin hukumar kula da rabon arziki ta ƙasa na ƙara wasu masu mukaman siyasa kuɗi wani aiki ne ga diddiki.
Akwai wasu shugabanni hadda wasu gwamnoni wajen guda uku da suka tara makudan biliyoyin kuɗi wanda suka aje don harkar zabe. Yanzu waɗannan mutanen su ne zaka zo ka gaya mana maganar wai albashin su ya musu kadan.
Waɗannan fa so mun ta muka tabo cikin tarin miliyon da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo maka har daki shiri na 91 cikin jerin shirin manuniyan da ke kokarin nuna wa duniya yadda za a yi wa demokradiyyar da ta damalmale tsarki me yiwa neman tsarkin kuma amma na tsarkake Fulani daga damuwar da ke dama musu ruwa Najeriya ta sa shugabannin suka fara maganar cewa a gaskiya wannan karan babu wanda zai zo neman qur'as ya ce a zauna a yi ciniki ban shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Makban Alhaji Baba Usman Garjarma ne jaddada wa duniya cewa a wannan karan Fulanin Najeriya za su baiwa kowa mamaki.
Mu ba kungiyar siyasa bane amma dai ya zama dole mu tunkare ƴan takara na dukkan jami'u gabaki ɗayan su mu je shin meye manufofin su akan harkan bahilace a Najeriya, meye manufofin su akan wajen tallafawa Fulani wanda suka yi asaran dukiyoyin su, meye manufofin su akan wajen ilmantar da bahilace makiyayi a fadin tarayyar Najeriya.
To kuɗi na tasiri a zabukan Najeriya, baka ganin kasancewar jama'an ku da dama suna cikin kangin mawuyacin hali na matsin rayuwa hakan zai iya tasiri
a matsayin mu na mai hankali ba maganan kuɗi bane mu yanzu a gaban mu. Bahilace ba kai mar yanga da maganan kuɗi dan babu bahilacen da ba mai arziki bane. Don haka maganan halin da muka shiga na bata suna da halin kakani kan yi da dattawan mu da matasan mu suka shiga yaya zamu yi mu fito daga cikin wannan kange shine abin da yake gaban mu. Amma bahilace ba kai mara yanga kuɗi dai shi ba mutsayaci bane.
Da alamu dai maganar kasafin kuɗin shekarar baɗin da muke shirin shiga zai sa ƴan majalisar tarayyar Najeriya cikin aiki ga diddiki. Domin kuwa mafi akasarin hukumomin tarayyar Najeriya sun fara kokawa da kuɗin da aka saka musu a matsayin kasafin da aka ji shugaban kwamitin kuma zabe a masarjin tarayyar Najeriya Sanata Kabir Ibrahim Gaya na gaya wa duniya cewa kuɗin da aka bai hukumar zabe ma a gaskiya ba shi da auki.
Ka san yadda ake tambaye kuɗin zabe. Direct suka rubuta suna kai shugaban ƙasa, shugaban ƙasa zai bada approval a bada wannan kuɗaɗen. Amma duk da haka abin da aka samu yanzu yawa ita hukumar zabe kada. To tana neman kare zan tabbatar da wannan zabe. So da haka wannan kwamiti ta Sanata Barau Jibrin za su duba su gani cin abin da ake ce mai za su iya karawa a ita hukumar zabe. Kuma abin da aka samu daga wurin president hada gabaki da ta da yanda za a samu a zabe cikin sauki da kuma cikin nasara. So da kan Allah da gwamnati a shirye take daga cewa ta yi zabe a ko ina. Fata na ga jama'a shine a daure dai a fito a zabe dan shi wannan zabe zabe ne wanda yake da wahala a yi magudi, zabe ne wanda yake sai ka fito jama'a sun fito sun zabe ka. Me yasa an ka dauki duk wannan mataki da muke na gyara dokar zaben Najeriya dan a ga mu cewa al'umma suna zabar wanda suke so.
Shi ma dai shugaban kwamitin tsaro da tattara bayanan sirri na masarjan tarayyar Najeriya Sanata Abdullahi Ibrahim dan baba ya tabbatar da duniya cewa idan dai ba karawa hukumomin da ke tattara bayanan sirri kuɗi ba to lalle harkar tsaro a shekarar yadda muke shirin shiga za ta iya jin jiki.
Idan ka diba kaga ƴan kudaden da aka basu, za ka yi mamaki ka ce waɗannan mutane yaya za su iya gudanar da aikin da ya kamata su gudanar. Mutane ƴan Najeriya suna ta ganin laihin mutanen nan. Mu ma kanmu muna ganin laihin su, amma in ka tsaya ka samu bayanai da hakikanin abin da ke faruwa, za ka ce wallahi mutanen nan sun yi kokari, za ka yaba musu sosai. So gaskiya committee bai ji dadi ba game da ƴan kudaden da aka basu waɗanda ba su kai cikin cokali ba. Abin ma za ka yi mamaki in ka diba inda bancin National Intelligence Agency da DSS da Office of National Security Advisor dukkan su ba ma wanda aka sakan ma kudin shi na al'amuran yau da kullun gaba ɗaya tun August. Ya za yi haka kudin operations fa na security. To saboda haka ma mu ƴan committee muka yanke shawara cewa lalle lalle cikin dan karin nan da majalisa kai za mu lallabi shugabanninmu cewa ya kamata in ana son mutanen ga su magance ta'addanci da kuma abubuwan da ke gudana, to lalle lalle a ba su kuɗi waɗanda za su iya aikin da ya kamata su wa ƴan Najeriya.
Game da fitattakar kasafin kuɗin ma'aikatar kula da harkokin kasashen waje kuwa shugaban kwamitin na masokilan tarayyar Najeriya Honorable Yusuf Buba Yakubu ne ya tabbatarwa da duniya cewa ma'aikatar harkokin kasashen wajen ce ta taka wasu dokoki.
Abinda yake faruwa shine misali in gidan jakada wato ambasada a waje ya lalace kuma aka samu suna da kuɗi a cikin asusunsu, amma ba za a ba su dama su yi amfani da wa'annan kuɗaɗe ba bisa ga wasu dalilai. Shi yasa majalisa ta gani cewa ofisoshin jakadunmu na kasashen waje sun zama abin tausayi, sun lalace, suna ɓata sunan kasa. Aka yi wannan doka wanda shugaban kasa ya sa hannu, amma ita ministry na harkokin kasashen waje ta ki ta yi amfani da ita bisa dalilai na son kanta. Shi yasa da aka zo wannan kasafin kuɗi muka ce ba za mu ba su sabon kasafin kuɗi ba sai sun je sun yi biyayya da wannan doka. Na biyu kuma domin ba sa ba su dama su yi amfani da wayannan kuɗaɗe, za ka samu kuɗaɗe na shekara biyar har bakwai a cikin asusun wayannan ofisoshin jakadanci wanda ba a taɓa ba, kuma ga gidaje sun lalace. Aka samu mota ambasada yana tafiya wani lokaci zai lalace ga tutar Najeriya.
Da lamu dai yunkurin hukumar kula da tattarawa da kuma rabon arzikin kasa na ganin ta kara wasu masu rike da mukamin siyasa kuɗi ya baiwa wasu ƴan kasa mamaki. Har ma ɗaya daga cikin mafasa bakin al'amuran da kan kai komo Honorable Nasir Garba Dante na tabbatarwa da manuniya cewa wannan yunkuri yayi kama da mafarki.
Kwana-kwanan nan ake magana cewar akwai wasu shugabanni hadda wasu gwamnoni wajen guda uku da suka tara makudan biliyoyin kuɗi wanda suka aje don harkar zabe. Ba fa jita-jita ba ce. Wannan magana ta fito daga bakin shugaban hukumar da take da haƙin ta duba cin hanci da rashawa a ƙasar nan. Yanzu waɗannan mutanen su ne za ka zo ka gaya mana maganar wai za a musu fenshu wai albashinsu ya musu kaɗan.
Famai su maganar da ita hukumar rabon arzikin ƙasa ke shi ya cewa za ta yi wannan ne saboda zai kauda hankalinsu ga wancan zargi na cin hanci da rashawa da kake ma.
Ita ce maganar nan ke cewa idan ana so a yi wani abu sai a yi la'akari da gaskiyar abin da ke ƙasa. Waɗanda aka ce za a yi wa mafi yawanci sun riga sun ɗauki pension ɗinsu, sun riga sun ɗauki gratuity ɗinsu, sun riga sun ɗauki severance allowance ɗinsu, sun riga sun ɗauki duk wani allowance da kike gani iya ɗaukaransu.
Iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako. Sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi kansu suke ƙara cinyewa kwanaki. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 199 ne ga dukkanin masu muzuran matse mu dafin iko su yi sallama daga kan madafin mulki. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da kan ji a cikin wannan shiri babu wani shamaki. Sai ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kono mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.
Jama'a dalla a gaishe da Isa Lawal Ikara, yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuhu. Ni nako Ustaz Muhammad Khalil Malam ɗan yaro Al-Aqdasi. Don mama ya dauki da wannan tsarba, ban sha Allah sa abin zai amfane mu ne duniya da lahira. Shi dai zama addinin musulunci zamantakewa ne fure mu da shi kullum sauki yake so. Yau kasashe wannan namu rayuwa tana da tsada kuma kullum kana tsada take yi. Saboda wasu gurin saboda ta daban da ɗan kasuwan mu suka sa a ransu. Saboda wani abin bai kara tsada ba ma can inda suke koko shi, amma saboda wani ne sai ka gani balinsa za ka bar wannan kasashen namu. Ɗan lokacin kaɗan da zaka dawowa da abin da ka sani da ka bar shi a daga. Kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yusiru wala tu'siru. Ku sauƙaƙa kada ku tsananta cikin komai musulmi ana sai zamanto mai sauƙaƙawa ne a tausaya ma juna. Saboda haka shi kasuwa lallai gaskiya ce, kuma Allah da kanshi yake cewa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah ya halatta ne kasuwanci amma ya haramta mana abin da yake bane ita Allah ba ya santa. Haka kuma kasamar riba ba ta da to a cikin kasuwa. Yau ɗan uwa musulmi abin da muke gani yana faruwa ya kamata mu sake nazari mu sake duba mu gani abin da zai gyara mu gaba daya. Ita kasuwa ce inda take albarka ake so ba wani waziba ba wanda ta wuce hankali. Saboda duk abin da ka tsamba ma musulmi ba zamanto zama shi kake rayuwa to ka samu ba ba za ka samu ba za ka samu amma abin nan ba ka gani albarka shi ka tara amma ba ka gani albarka saboda ba za ka ci shi ba. Yanda kake so zai kawo maka tashi hankali a rayuwa a lafiyarka haka a zamantakewa cikin iyalinka haka a gidanka gaba daya a unguwa a gari a cikin kasa. Da haka yan uwa musulmi mutum da ya tsara muna dogon bakin gatari shi ne ma gaskiya ne. Yanda nake Allah ya faranta mana mu yi sallah ya biyar ayin ne musulmi haka ne kuma ya aza mana washi ne kowa ya nema abincin shi ta hanyar halal daidai yanda ya sauka gare shi. Allah yake cewa a halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yan uwa musulmi a sauƙaƙa a yi tunani a sauƙaƙa. Rayuwa tana tsada tana ƙara tsada kullum talaka hannunshi ƙasa kai hannunshi a gaba yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Abinda muke taimaka mai yan uwan mu mu taimaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Allahu
Allahu Allah Allah. Masha Allah, nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da labarai a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Taliban a Afghanistan da ta sauya tsare-tsarenta da ke tauye haƙoƙin bil'adama musamman na mata da 'yan mata a ƙasar. Wannan kira na zuwa ne yayin da rahotanni daga ƙasar ke nuni da cewa hukumomin Taliban na hana mata zuwa wuraren shakatawa da na motsa jiki, yayin kuma da suke ƙara matsa hannu kan harkokin yau da kullum da suka shafi mata. Tun da farko dai ƙungiyar ta Taliban ta hana mata zuwa makarantun sakandare. Sakamakon wani bincike da aka gudanar kan cutar COVID-19 ya nuna cewa akwai yiwuwar mutanen da suka kamu da cutar sau biyu ko sau uku su kamu da wasu cututtuka masu tsanani saɓanin waɗanda suka kamu da cutar sau ɗaya. Wannan fannin bincike ya kasance na farko da gudanar kan cutar ta COVID-19. Bayanai sun yi nuni da cewa ana samun mutane da suka kamu da cututtuka da dama yayin da ake samun wasu nau'ukan ƙwayar cutar ta coronavirus da ke ɓulla. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ranar Alhamis sun ba da rahoton cewa jami'an tsaro a Iran sun kama wasu 'yan ƙasar Sifaniya bisa laifin hannu a zanga-zangar da ake yi a ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na HRANA ya ba da rahoton cewa har yanzu ana tsare da mutanen biyu, kodayake babu cikakken bayani kan halin da suke ciki. Kamu na baya-bayan nan da kamfanin dillancin labaran ya ba da rahoto shi ne na Ana Balera mai shekaru 24 wacce aka cafke ta a lokacin zanga-zangar kamar yadda iyalanta suka faɗa. Kodayake sun ce har yanzu ba su san inda aka kai ta ba. Kama wannan mata na zuwa ne bayan da jami'an tsaron Iran ɗin suka cafke Santiago Sanchez mai shekaru 41 abin da ake kira Sakes, bayan da ya halarci jana'izar Mahsa Amini wacce mutuwarta ta haifar da zanga-zangar.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen da ƙarfe 8 na safiri yau. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyanmu na yanzu Carl Sterling, ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na kuma gabatar nake muku, fatan alheri, huta lafiya, ma'assalam.